Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. A daren yau Laraba 17 ga watan Yuni shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto dangane da yajin aikin da kungiyar likitoci ta Najeriya ta shiga da irin tasirin da yake haifarwa a sha'anin kiwon lafiya a fadin kasar. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman akan tsage ko kuma tsaga kamar yadda yake a al'ummomi daban-daban na duniya. Muna kuma tafiye da labaran wasanni. Amma kafin nan bari mu ji yadda duniyar ta wuni.
Kungiyar Tarayyar Turai EU ta yi kira ga al'ummar duniya yau din nan Laraba cewa a tabbatar duk wasu magungunan cutar corona da aka samu an wadata su daidai wa daida ga kasashen duniya. A wani jawabi ta kafar bidiyo, shugabar kungiyar ta EU Ursula von der Leyen ta yi kiran da a yi wani babban taro na duniya baki daya ranar 27 ga watan nan kan batun neman maganin cutar, inda kungiyar ta EU da sauran abokan hulɗarta za su buƙaci ƙasashen duniya da su tanaji kuɗi saboda a samar da duk magungunan da aka ƙirƙiro wa ƙasashe matalauta da masu matsakaicin ƙarfi. Von der Leyen ta ce ƙasashe masu ƙarfi za su zama gungun masu sayan magungunan don tabbatar da cewa kamfanonin da ke yin magungunan sun samu kuɗin da suke buƙata don ci gaba da inganta magungunan, a yayin da kuma ƙasashe marasa ƙarfi za su wadatu da magungunan. An sake ɗaukar matakan takaita hada-hada a Beijing, babban birnin ƙasar China, a yau ɗin nan Laraba a wani yunkuri na shawo kan cutar corona wadda ta sake bullowa, a yayin da kuma ƙasar Brazil ta ba da rahoton ƙara yawa da masu kamuwa da cutar ke yi a ƙasar kulle yomin kema da yadda aka gani a baya. Sannan kuma yawan waɗanda suka mutu a Amurka ya zarce adadin mutanen da suka mutu a yakin basasar ƙasar. Daga cikin irin matakan da aka ɗauka a birnin na Beijing har da hana jiragen sama zuwa ko sauka daga sauran sassan ƙasar, da tsananta dokar bayar da tazara, da kuma gwada zafin jiki da yin rajista ga duk wani bako mai neman shiga wata unguwa. An tabbatar da sabbin kamuwa da cutar wajen 137 a birnin Beijing tun daga makon jiya, al'amarin da ake alakantawa da wani babban wurin sayar da kayan abinci. Suma jami'an kiwon lafiya na ƙasar Brazil jiya Talata sun tabbatar da kamuwar mutane 34,918 cikin kwana guda kawai. Yanzu ƙasar na da adadin waɗanda suka kamu da cutar wajen 900,000, ta yadda Amurka ce kaɗai ta zarce ta. Ma'aikata 'yanci rani da suka makale a ƙasar Thailand tun bayan da aka kafa dokar takaita zirga-zirga a watan Maris na fuskantar makoma marar tabbas da kuma tsadar rayuwa, duk kuwa da tallafin da gwamnatin ƙasar ke baiwa laiburori marasa ayyukan yi a ƙasar. 'Yan kwanaki kawai bayan kafa dokar bayar da tallafin gaggawa ranar 23 ga watan Maris, ƙasar Thailand ta yi shelar rufe dukkan iyakokinta, ta kuma yi shelar shirin bayar da tallafi ga ma'aikatan da dokar takaita zirga-zirgar ta shafa, walau 'yan asalin ƙasar Thailand din ne ko baki. To amma sharuɗan samun tallafin sun haɗa da mallakar asusun banki da kuma shaidar an bayar da gudunmawa ga gidauniyar gwamnati na tsawon aƙalla wata 6, wanda hakan ya kai ga ware mafiya talauci ciki har da miliyoyin 'yan cirani da suka zo daga ƙasashe makwabta. Kwana guda bayan da ta ruguza ginin da ita da Koriya ta Kudu ke amfani da shi bai ɗaya wajen harkokin jakadanci, Koriya ta Arewa ta ci gaba da yin barazana ga Koriya ta Kudun ta fuskar soji, inda ta yi shelar sake girki dakarunta daura da kan iyakarsu, tare kuma da yin watsi da tayin da Koriya ta Kudun ta yi na tura wasu wakilai don tattauna yadda za a kwantar da hankali. Daga yau Laraba, sojojin Koriya ta Arewa na iya sake shiga yankunan da ke daura da tsaunin Gwangan mai wuraren shakatawa da kuma Kison mai shiyar kamfanonin kirkire-kirkire, a cewar mai magana da yawun sojojin Koriya ta Arewa ta kafar kamfanin dillancin labaran gwamnati KCNA a taƙaice. Bugu da ƙari, wuraren binciken da aka daina amfani da su a baya a yanzu za a koma amfani da su saboda ƙarfafa wuraren da aka ja daga, inji shi. ya kara da cewa Koriya ta Arewa za ta koma yin atisayen sojinta a sassan da ke daura da inda kogi ya raba kasashen biyu a cewar kafar labaran ta KCNA. Hukumomi a Afghanistan yau Laraba sun ce wasu har-haren da kungiyar Taliban ta kai a arewacin kasar sun yi sanadin mutuwar jami'an tsaro akalla 17 baya ga wasu da dama da suka jikkata. Wannan tashin hankalin na zuwa ne a daidai lokacin da bangarorin da ke fada a Afghanistan ke shirin ganawa a kasar Qatar a watan nan don share fagen wani zagaye na tattaunawar zaman lafiya. Wani mai magana da yawun gwamnati a lardin Jawzan na arewacin kasar ya gaya ma muryar Amurka cewa ‘yan tawayen sun afka ma wasu wurare biyu da aka girki sojoji don tsaro a lardin Akta, inda suka zo cikin dare daga bangarori daban-daban a wani yunkuri na kama sojojin. Maruf Azhar ya ce an yi tafafatawa har zuwa Asuba, aka kashe sojojin Taliban 12 aka kuma raunata 5. Su ‘yan Taliban ɗin kuma sun yi awon gaba da sojojin gwamnati 4 a cewarsa. Sabon shugaban gidan rediyo muryar Amurka yau Laraba ya yi alkawarin kare tsarin aikin gidan rediyon na samar da rahotanni ga sassan duniya ba tare da wani shishigi ba, duk da yake kamfanin gwamnatin Amurka ne Michael Park, wanda kwanan nan aka rantsar da shi a matsayin sabon babban shugaban hukumar kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa mallakin gwamnatin Amurka, wanda ke tafi da muryar Amurka da sauran harkokin labaran ƙasa da ƙasa na gwamnatin Amurka, ya gaya wa masu karanta labarai a muryar Amurka da editoci da sauran ma'aikata a wani saƙon imel da ya tura cewa ya himmantu 100% wajen kare tsarin aikin muryar Amurka.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Yajin aikin da kungiyar likitocin Najeriya ke yi na ci gaba da haifar da tarnaƙi akan sha'anin kiwon lafiya a dufaɗin ƙasar, musamman a wannan lokaci na annobar coronavirus. Likitocin dai na kokawa ne akan abin da suka kira jefa rayukansu a cikin hatsari sakamakon rashin kayayyakin kariya a yayin da suke kula da masu cutar coronavirus da dai sauran wasu haƙoƙinsu da suke zargin mahukuntan ƙasar da hana su. Daga Abuja ga rahoton Shamsiyya Hamza.
A Najeriya an dade ana kai ruwan rana akan batun allowance da kayayyakin kare kai na aikin asibiti likitoci da ke kan gaba a yaki da cutar COVID-19 a kasar, inda kungiyar likitocin kasar ta gargadi gwamnati akan biyan haƙƙoƙin ma'aikatanta ko kuma ta shiga yajin aiki na gama gari. Sai dai duk da hakan gwamnati ta yi kunnen ƙashi, inda ta ce sai ta bi matakai kafin ta kai ga cimma dukkan buƙatar su, lamarin da ya janyo ake cikin kwanaki 3 yanzu da somar yajin aiki ta manyan likitoci a kasar. Hamisu Abubakar, majinyaci da na tara a babban asibiti da ke garki a nan babban birnin tarayyar kasar, ya bayyana irin halin da ya shiga sakamakon zuwa asibiti bai tadda likitan da zai duba shi ba.
Dibi dai kamar ni tun da safe nake zaune a nan gurin, ba ma ni na dauka idan mutum ya zo ciwo yayi tsanani kila za a samu wanda za su rika kula da shi, to amma ban san wai gaba ɗaya ma ashe ba sa nan talaka mutuwa zai yi fi sabilillah wannan kasa wannan irin hali haka. Na kasa gano gwamnatin ne ko kuma su likitoci ne, duk dai ba gara.
Dr. Hassan Ibrahim na asibitin Biba da ke jihar Kaduna ya ce yajin aiki na manyan likitoci a kasar na da matukar hadari duba da irin gudunmawar su ga fannin lafiya.
Duk wani yanayi na asibiti da ya kware suna ciki, to rashin shi kuma za ka ga illa ne da yake shafan marasa lafiya ga baki daya, musamman waɗanda za ka ga sun tsananta a ciwo, wanda su suna matsayin ne a tura musu irin waɗanda suka gagara na kasa a kai su kware. Rashin aikin su matuka yana da illa ta yanayin da ake yi, amma mu duba cewa matakan da suka dauka ya yanayin da suka kai ga haka, me ya faru yasa suka kai ga haka, wani mataki aka dauka da za a kare kar su kai ga haka. In suka kai ga likitoci yawanci suka kai ga haka, to ana tunanin akwai makura.
Bayan taron da gwamnatin kasar ta yi da shugabannin kungiyar likitoci a jiya Talata wanda aka tashi ba tare da cimma wata mafita ba, shugaban kungiyar Aliyu Sakombo ya bayyana cewa sai da suka bi matakai kafin a kai ga cimma wannan matsaya na shiga yajin aiki, inda suka buƙaci gwamnati ta biya likitoci likitoci albashin su da ba a biya a baya ba da allowance na aikin kariya daga masu dauke da cutar COVID-19 da kuma samar musu da wadatattun kayayyakin aiki na asibiti da da ba su horo da dai sauran su a cewar Dr. Janet Muhammad Habib likita a babban asibitin Unguru dake jihar Yobe idan har sati biyu da kungiyar ta bayo gwamnati ya cika ba tare da an samu mafita ba to lalle sauran likitocin dake aiki na yaki da cutar COVID-19 dake ci gaba da barazana a kasar su ma za su bi sawun yajin aikin wanda hakan ka iya dagula lamuran lafiya a kasar
ba shakka idan har wannan sati biyu ya wuce aka abin ya kai ga ajin yin ayyukan gaba ki dai wannan zai shigar da kasar cikin mawuyacin hali amma na tabbata su wakilan ma'aikatan lafiya sun san cewa gwamnati abin da suke nema ba abu ne wanda ya wuce karfin gwamnati ba dan in ba za ki manta ba wannan gwamnatin dai da take kai ita ce wacce a kwanaki duk da cewa an shiga wannan yanayi maimakon ta rage budget na wasu abubuwan sai ta rage budget din lafiya da na ilimi to kin wannan ai wannan halin ko kunkula ne daga ita bangaren gwamnatin tarayya dan inda tana da kulawa menene amfanin a ce za a ware wasu kudi domin a je a gyara majalisar tarayya wanda ba ta bukatar tarayya ba ta bukatar wannan kudin fiye da harkar lafiya
a kokarin jin ta bakin gwamnatin kasar a lokacin hada wannan rahoto domin sanin matakan da za a bi wajen shawo kan matsalar abin ya cutura sai dai da yake amsa tambayoyi a taron kwamitin shugaban kasa na musamman da ke sa ido wajen yaki da cutar COVID-19 a kasar ministan kiwon lafiya Mr. Osagie Ehanyere ya ce bukatar likitocin a wannan lokaci da kasar ke fama da annobar cutar coronavirus a iya sa a rasa rayukan al'umma mutum da Comrade Balaka Danga ma'aikacin lafiya asibitin Jami'ar Usman Dan Fodiyo dake jihar Sokoto yace kamata ya gwamnatin kasar ta dau matakan gaggawa
idan ya zama cewa babu likitoci masu diba su to mutane da yawa za su kara mutuwa su waɗannan masu COVID-19 saboda rashin kula da ba za su samu ba ga ainihin likitoci waɗanda yake suna kula da su saboda haka gaskiya ya kamata gwamnatin Najeriya ta dau matakin gaggawa domin ta biya musu bukatocin su sannan su koma wurin aikin su saboda talaka asibitin gwamnati kawai yake zuwa inda yake ne yake walwala fiye da kudin da zai je asibitin kudi
zuwa ranar 2 ga wannan wata da muke ciki akalla ma'aikatan lafiya 812 suka kamu da cutar COVID-19 a kasar Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Nigeria
kabilu da dama ne musamman a nahiyar Afrika suka yi amfani da tsagen fuska a can baya a zama hanyar gane mutanen su a duk inda suka shiga a duniya to sai dai duk da yake har kawo yanzu ana samun wannan al'ada jifa-jifa to amma kuma ana ganin al'adar na kokarin bacewa sakamakon wayewar zamani da kuma tasirin addini wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya duba mana wannan batu a cikin wannan rahoto na musamman
tun shekaru aru-aru da suka gabata ne al'ummomi da kabilu daga sassa daban-daban na duniya musamman a kasashen Afrika suke yi wa 'ya'yansu da mutanen su tsagar fuska wannan da daddar al'ada dai ta tsagar fuska kabilu na yi wa mutanen su ne a lokutan yaki don gano jama'ar su a lokacin gwagwarmaya da ba ta kashi wajen mallakar kasa yanki shiya dukiyoyi bayi da ma wasu ganimar yaki akan haka ninne mi ra'ayoyin jama'a a game da yi wa ƴaƴan su da jama'ar su tsagar fuska
Alhaji Isuf Abubakar naga yakin sarkin sassa
eh uba ne
na'am haka ne
kana da ƴaƴa
haka ne
a cikin ƴaƴanka akwai wanda kawai tsage ko tsaga
a ko da ya babu amma ba daidai bane duk anda aka ce wanda ya bar gida-gida ya bar shi saboda haka mu bar al'ada ya kaka da kakanni da iyaye kaga ba daidai bane amma gaskiya bai wa ƴaƴa na ba
to yanzu idan ka ga mutum da tsaga kana ganin shi awar sa
wallahi yana ganin shi awar shi dan na san kowane irin tsaga ne na san kabilan da ya fito
da mace ne ko namiji
kun dai shaga shi ko nawa ne iri kabila mun gani mun san wannan kabila na so wani na wanda ba shi da shaga to wani kabila wani ja a zo a hada shi da shi
to yanzu kana da niyyar rayuwa ƴaƴanka tsaga
to gaskiya fi sabila dai wannan jama'a ne dai to ban da niyya yi
sunana Alhaji Uba Awal hakima yake a fadar sarkin Hausa an ba
da yake kana cikin fadar sarkin Hausawan Ibadan na sarakunan gargajiya ko kana wa ƴaƴanka tsaga irin ta gargajiya
a misali da ina da ƴaƴa tara ina kyautar san ɗaya kawai ne wa tsagi na gado na gargajiya
saboda mi
saboda zamani ya zo yanzu lokaci ya canja ba a samu damar yin wannan zane ga ayayi a yanzu
to amma idan aka yi ma yaro tsaga ko tsage zai nuna irin gadon su jinsin su da kuma kabilar su ko yaren su ba ganin wannan ka rike al'ada ta kaka da kakanni idan kai musu tsaga
wannan haka ne gado ne na iyaye da kakanni to amma kuma shi aka samu canjin yanayi nan ne yanzu ya kawo ya sa muka jina wannan tsaga
kana nufin cewa zamani ya bar tafiya da masu tsaga kenan
ba ya ba tabi'a da masu tsaga bane saboda mu dai a farko mun tashi da kakanni kuma mun tashi da iyaye gaba daya to mu kuma yanzu zamanin mu da yazo ba kakannin ba iyayen mu she muna gani a yanzu wannan tsaga a wajen mu yanzu kaman bata lokaci ne mu tsaya muna wa yara wannan tsaga
ni ne Alhaji Kanar Usman ina da yaya 23 Allah ya bani
a cikin su akwai wanda kawo tsaga
akwai wacce ne ba tsaga Hajiya Hajara wacce muka je muka tare da ita ita ce farko haifuwa na kuma ita kadai ce ne wa zane a fuska saboda dai Najeriya ta lalace akan ka nuna ma yayanka ga kabilarka in an fara rigima ba su
halin yanzu yayanka gudanar suke nan birnin Ibadan
birnin Ibadan ina da yaya guda 15
kuma ko guda baka wa tsaga ba a cikin su
ko guda ba musu tsaga ba
to idan ka ga tsaga ga jikin wani yaya za ka kalle wannan tsagar
to gaskiya ina ganin aqida ne namu mu yi zane mu bure-bure amma ina ganin kamar yayi kuskure
sunana Abdullahi Abdullahi Arashi to yanzu yaya kake ji da an kai ma tsaga da ya kai mun zagan nan dadi nake ji da shi wallahi tallahi ina jin dadi saboda masu tsaga ba sa wani rigima kuma inda na ji dadi wannan tsaga akwai ran da naje kasan Hausawa can north arewa sai na kwatar ban san hanya ba sai aka je can gidan radio aka yi kwatance da wannan tsagan aka gane ne na zo gida to yanzu kana da yaya ina da yaya fa to a cikin su akwai wanda kawo tsaga akwai gaskiya akwai namijin da ya wa tsaga ba ba tsaje mai da ariya na ne to sauran fa me yasa baka musu ba sauran mata ne kuma ta ba musu tsaga a na musu a san da tsagan nan saboda kun ka lura duk cikin masu yan gareji din nan ba ka taba ganin masu tsaga suna gareji ba to sa ce wannan a san da shi dan mutunci dan wani da wani ne tsagan nan na wajen wani ne yanzu ma ba taba ka fara wace na tsaga ba a nan Ibadan eh mana kwarewa ba kama mai tsaga bai rabe saboda ya bata sunan shi ya bata sunan family shi
Sadiya Agumaki
wannan tsaga kina jin dadin ta
ina ji kurai ina da su
ke musu tsaga
bai musu ba saboda lokacin muka yi lokaci fari ne yanzu ga ba su so
yaron ba su tsaga
ba su so
ai ba su san lokacin da za a yi musu ba in ki musu ai ba za su ce ba su so ba
dan lokacin ga mutane dai ba su so ne shi yasa mu kuma ba mu yi mai yara
yanzu ne tambaye ki menene amfanin tsaga me zaki ce
amfanin tsaga ne saboda muna so a san sunan gidan na fito ne
nagode nene Alhaji Salahu Marufu nene shugaban ne mai su kawon shanu da mai sai da shanu a jawo da baki daya
gashi baka da tsaga
haka ne ban da tsaga
to yanzu yaya kake ji ba ai maka tsaga ba
na ji dadi shi saboda abun da yasa ni ce na ji dadi shi misali na tashi daga nan yanzu na je kasan yun yame ba mai ganne ko yame nake ko bahaushe nake ko yurbawa nake mu yi daidai kaman abun da suna yi a can na tashi yanzu na je Ghana ba mai ganne cewa ne dan Nigeria ne sai na giya musu don ba abun da sa ganne a jikina a sanin cewa wannan dan Nigeria ne
to cikin yayanka akwai wanda kawo tsaga
ne ba ni da tsaga ya sai musu ido ya bude ka ganda ana yin do a gan da mutu ya fito kaman yanzu misali kaman kokobiri yanzu an san kokobiri ka gani ba yurbawa ne ba san giya mun cewa wannan kokobiri ne tsaga ba bakin sunan shi ta nuna cewa yayi bambanci da wata
shugabannin addinan musulunci da krista sun yi bayani a game da tsagar fuska
assalamu alaikum Alhaji Hassan sunana Musa Muhammad Kalluri ni ne limamin juma'a na masallacin yan dariƙa na Ibadan me shari'a ta ce a game da tsaga ta fuska
tsagar fuska babu ita a rubuce ba sunna bace ba mustahaba bace za ta je ta zama to makaruhi ma mutum ya duba da hankalinsa ba yahude da banasare ba su taba tsaga fuska ba balle balarabe wanda ya sani manzon Allah ko da sahabansa da manzon Allah ya yi wannan shawara da yanzu kaga an yawaita an ce sunna ce ta manzon Allah ko kuma mustahaba ce ta sahabansa babu ita a musulunci babu ita
rabaran ko addinin krista ya yarda da ayi tsaga ta fuska
addinin krista ta hana tsaga ina ga tsaga wannan su daga lokaci kakanne mu ne suke yi wannan tsaga amma a sai lokacin da aka wa aka samu ido ya waye yawa ba sa yi tsaga kuma tsaga ta hidaya ta zama gado na kula wani kabila ne to zai zama damuwa ba sai da ko tsaga ta ya zama nan kamar a dole wanda zai kawo damuwa da addini shine ni ta ya hana wannan domin shi a dole mutum zai yi wanda zai yi koro da magana ubangiji ba a yadda a yi ba to a yadda ni kamata ya bukace mu mu yi shine mu zama shine yanda Allah ya halice ka ya zama yanda ya halice ka amma idan ana yi shi a don da zai yi koro da magana ubangiji zai yi to ba inda na sai mu kira
shehu malami professor Aliyu Muhammadu dan Indobonza yayi karin haske a game da asalin tsagar fuska
asalin tsagen fuska ya danganci al'ummomin da aka ciki Hausawa suka fi yin sa su kuma Hausawa su ba suna tangogi da yawa kaga misali akaji akwai Kabawa suna tsagar su wanda ya kusa da Gobirawa akwai na Arawa akwai na Gubawa akwai na Kyangawa kaga idan ka duba asalin tsagen duk a fuska ake yin ta duk tsagen da ake da fuska asalin ta yaki daga da dan uwanka in ka zo kama shi ga yaki domin ka bawance dan uwanka asalin sa bacewar zuriya cewa ɗan dangi guda kake amma kun mammata kaka kaman ku Hausawa kake amma Kabawa wannan Hausa ne amma Kanawa wannan Hausa ne amma Kanawa suna tsaga irin ta su wannan Hausawa ne a ce misali a ce Kurfayawa suna tsaga irin ta su to ka asalin tsagar iyake yake domin a gane zuriya a bambanta kabila a bambanta rukunin iyalai na al'umma
to professor a kasashen Turai ko Larabawa ko Asia ko India su ma suna tsaga irin ta sauran kasashen Afrika kamar Najeriya
to saboda ba su yi yake yake irin yake yaken da Hausawa suka yi ba yake yaken duk ya danganta na an tun lokacin saukar Annabawa ne da aka yi daga ba amma yake yaken su na kabilun su na injinsu su bai yawaita kamar yadda ya yawaita a kasar Hausawa saboda haka shi yasa ba a iya samun tsage tsage ga huska gare su sai tsage tsage ga ciki wanda na kawa ne irin da
a can baya dai majalisar dokokin tarayyar Najeriya ta taba kafa dokar hana tsagar fuska Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto na musamman wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 19 31 da kuma 60 a matsakaicin zango a jamhuriyar Niger za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan haka a kore yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu kai ga shirin mu na gaba ku shakata da wannan wakar kuma sai shirin mu na wasanni a takaice
wasanni a takaice
hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta mai da martani cikin kushi ga ganasakanna.com a ranar Laraba yau din nan kenan, inda tana ce cewa rahoton ne cewa an goge kakan wasanni shekara ta 2019 ƙarya ce tsagwararta, kuma an shirya ta ne domin kawo rudani da yashin yadda tsakanin mambobi. Hukumar kwallon kafa ta kasar Ghana ta husata ainin ga wannan labari, ta ce ƙarya ce kuma tana bukatan waɗanda suka ruwa suka yi tsakiya wannan fagen su dauke shi a haka. Board chairman Accra House of Oak ta bai afade yayin kira ga gwamnati ya tallafa wa club din kasan nan da package mai cika ido yadda zai sauƙaƙa musu matsalar su na kuɗi. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana har yanzu dai tana jiran gwamnati mai mulki ta agaza wa club da wani irin taimako na kuɗi a dalilin lan cutar coronavirus. Gwamnati dai daga dukkan alamu na jan kafa akan wannan bada taimako ga club sun sa hakan din yasa babban sarkin na gargajiya yayi kira ga gwamnati da fito ta taimaka ainin ga club sun. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta shaida cewar za ta iya gabatar da wani taro da club domin shawar ta makoman kakan bana. Za a iya yin wannan taron ne ta video a dalilin cutar coronavirus da ya dakile dukkan komai. Kwallon kafa dai a kasar Ghana an dakatar da shi tun a watan Maris shekarar nan a dalilin barkewar wannan cuta. Sai dai hukumar ta kwallon kafar kasar na shirin gabatar da wannan gawurtaccen taro da duk mambobi 126 domin tattauna makomar kakar ta bana a dalilin sassaucin da ake kawo wa ka'idodin da aka gindaya ta fuskar gwamnati akan wannan cuta. Babban jami'in zartarwar Accra House of Oak Frederick Moore ya faɗa cewa club din academy wato wurin koyar da ɗan wasan club in an kammala shi zai kasance ɗaya mafi kyau a cikin duniya. Mr. Moore ya bayyana cewa academy na ɗaya a cikin tarin ayyuka da manajoji ke gudanarwa tare da hukumar domin maido da darajar fobia. Accra House of Oak dai rabonta da ci wani kofi tun lokacin da ta ci ligin din kasar Ghana shekaru 11 da suka wuce. Ohun dan wasan Accra House of Oak da kuma sai asanti kotoko dan wasan gaba na SC Louis Ajiman ya bayyana cewa busan tabar wiwi tsakanin ɗan wasan kasar Ghana ba wani sabon abu bane. Ohun mai koyar da wasa J.E. Safon ne yayi wannan zargi cewa tarin ɗan wasan kasar Ghana na nukar tabar wiwi da aka fi sani da wid gabani da kuma bayan wasanni. Sai dai ɗan wasan gaba na Edwana Stars Yahaya Muhammad ya nuna rashin jin daɗinsa, ya bukaci mai koyar da wasan ya fito ya nemi afuwa. Ridwan Lamkara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Lokaci yayi da Ibrahim Garba zai sake dawowa da labarai a takaice.
Kungiyar Tarayyar Turai EU ta yi kira ga al'ummar duniya yau din nan Laraba cewa a tabbatar duk wasu magungunan cutar corona da aka samu a wadata su daidai wa daida ga kasashen duniya. An sake daukar matakan takaita hada-hada a Beijing babban birnin kasar China a yau din nan Laraba. A wani yunkuri na shawo kan cutar corona wadda ta sake bullowa, ma'aikata 'yanci rani da suka makale a kasar Thailand tun bayan da aka kafa dokar takaita zirga-zirga a watan Maris na fuskantar makoma marar tabbas da kuma tsadar rayuwa, duk kuwa da tallafin da gwamnatin kasar ke baiwa laiburori marasa ayyukan yi a kasar. Kwana guda bayan da ta ruguza ginin da ita da Koriya ta Kudu ke amfani da shi bai daya wajen harkokin jakadanci, Koriya ta Arewa ta ci gaba da yin barazana ga Koriya ta Kudun ta fuskar soji, inda ta yi shelar sake girki dakarunta daura da kan iyakarsu.
To masu saurare, baki ɗaya a nan ne muka zo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather Gresham da ta hada mana sauti, Murtala Faruk Sanyin na daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku, ma'assalam.